Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binti Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki cikin farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Laraba 25 ga watan Nuwamba. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa kotu ta yi watsi da bukatar neman bailin Sanata Ali Ndume na Najeriya wanda ya shafe kwanaki biyu a tsare game da badakalar kuɗin da ta shafi tsohon shugaban kwamitin kula da ƴan fansho na Najeriya. Sannan za ku ji rahoto kan caccakar baki da ke faruwa tsakanin jam'iyyar PDP da APC a jihar Adamawa bayan da Sanata Elisha Abo ya canza sheka. Amma yanzu dai bari mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Miliyoyin Amurka sun rasa ayyukansu a wannan lokacin na hutun bikin ranar Thanksgiving saboda rufe masana'antu da aka yi sakamakon annobar COVID-19. Miliyoyin mutane kuma na fuskantar rashin tabbas da damuwa akan samun damar gwajin cutar da kuma wasu abubuwa da suka shafi kiwon lafiya. Amma yayin da lokacin hutun ya fara a daidai lokacin da ake samun karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus, wannan yanayin bai sa an kawo ƙarshen kikikakan da aka samu a majalisar dokokin Amurka ba game da duba tasirin annobar akan tattalin arzikin ƙasar. A cewar alƙalaman waɗanda suka rasa ayyukansu da aka fadda a yau Laraba, sama da mutane 770 suka rubuta takardar neman taimakon rasa aiki a makon da ya gabata, yayin da wannan adadin bai kai kusa da wanda aka samu a baya na tarihi ba a farkon shekara a lokacin da aka fara annobar. Shine mako na biyu da ake samun karuwar waɗanda suka rasa ayyukansu. ‘Yan majalisar dokokin Amurka daga manyan jam’iyyun ƙasar biyu sun amince akan cewa jama’ar Amurka na buƙatar wani zagayen tallafin agaji don sauƙaƙa matsalar rashin ayyuka da ƙarancin abinci da kuma damar samun kulawa a asibiti. Amma a wannan makon na bikin Thanksgiving da kuma ake kira bikin ranar cika-ciki, ‘yan majalisar sun koma gidajensu a gundumominsu yayin da rumbunan ajiye abinci a babban birnin ƙasar ke fuskantar tururuwar mabuƙata. A yau Laraba, ƙasar Azerbaijan ta faɗi cewa dakaranta sun shiga gunduma ta biyu cikin uku da Armenia za ta maida mata a zaman wani ɓangaren yarjejeniyar zaman lafiya da suka cimma wadda ta kawo ƙarshen makonnin da aka kwashe ana bata kashi a kan yankin Nagorno-Karabakh. Ma'aikatar tsaron ƙasar da ke Baku ta faɗa a wata sanarwa cewa tawagar sojojin Azerbaijan sun shiga yankin Kalbaja a yau 25 ga watan Nuwamba a ƙarƙashin yarjejeniyar da Armenia da Azerbaijan da kuma Rasha suka rartabawa hannu a farkon wannan watan. Kalbaja da ke a tsakanin yankin Nagorno-Karabakh da ake takaddama a kansa da yankin Armenia, da farko a ranar 15 ga watannin na Nuwamba aka shirya za a danka shiga Azerbaijan, amma Azerbaijan ɗin ta ɗage wa'adin saboda dalilan kai agajin jinƙai. Armenia ta amince ta maida gundumomi uku da ke Karabakh, wato Akdam, Kalbaja da Lachin, a zaman ɓangaren yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen farmakin da Azerbaijan ta kai wanda ya yi sanadiyar ƙwato wasu yankuna da dama da 'yan awarin Armenia suka mamaye a yaƙin shekarar 1999. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Nijar da ke yammacin Afirka ta ayyana kwanaki uku na zaman makoki a faɗin ƙasar bayan da tsohon shugabanta Muhammadu Tanja ya rasu yana da shekaru 82. A jiya Talata, gwamnatin Nijar ta faɗi cewa Tanja ya rasu ne a Yamai, babban birnin ƙasar, amma takamaimai ba ta bayyana dalilin mutuwarsa ba. An zaɓi Tanja a matsayin shugaban ƙasa har sau biyu a Nijar daga 1999 zuwa shekarar 2010 kafin aka yi mashi juyin mulki saboda ya yi yunƙurin ya yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan Bawul don ya samu damar ci gaba da mulki. Hamɓarar da gwamnatin Tanja ne ya ba Isuhu Ahmadu damar zama shugaban ƙasa a zaɓen shekarar 2011 wanda aka yi. Mutuwar Tanja dai na zuwa ne ƙasa da wata ɗaya kafin zaɓen shugaban ƙasar Nijar. A ƙarshe, Diego Maradona na ƙasar Argentina, ɗaya daga cikin shahararrun 'yan wasan ƙwallon ƙafa na tarihi a duniya, ya rasu yana da shekaru 60. Ɗan wasan ya rasu ne sakamakon rashin lafiyar da ta shafi zuciya, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran Argentina. An samu nasarar yi wa shahararren ɗan wasan tiyata don a cire masa gudajen jini da ya taru a ƙwaƙwalwarsa a farkon wannan watan, a cewar BBC. Maradona dai ya daɗe yana fama da jarabar shan barasa da amfani da miyagun ƙwayoyi. A A shekarar 1986, Maradona ya jagoranci Argentina a gasar wasan kwallon kafa ta duniya a Mexico. A lokacin gasar, yayi wasa mai kayatarwa a lokacin da kasar sa ta kara da Ingila.
Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, a Najeriya, Sanata Ali Ndume ya shafe kwanaki biyu a tsare duk da cewa ya ɗaukaka ƙara ta hannun lawyer da ke kare shi don neman beli tun ranar Litinin da aka tsare shi a gidan gyara hali da ke yankin Kuje a birnin Tarayya Abuja, sakamakon ƙauracewa zaman kotu da tsohon shugaban kwamitin asusun ƴan fansho Abdulrashid Maina ya yi a bisa zargin wawure kuɗaɗen al'umma bayan da Ndume ya tsayawa Maina don samun beli. Wakiliyarmu Halima Abdulrauf na dauke da ƙarin bayani.
A ranar Litinin ne babban kotun tarayya da ke zamanta a birnin Abuja ta bada umarnin a tsare Sanata Ali Ndume sakamakon tsayawa da ya yi wa Abdulrashid Maina da ake zargi da rashawa sakamakon kauracewa zaman kotu tun watan Yunin shekarar 2020. Fitaccen lauya barista mai nasara Kogo ya yi bayani ta fuskar shari'ar.
Shari'a sabanin hankali kamar yadda mutane ke faɗi, kuma inda ake da matsala shi ne tsarin sashi na 36 sakin sashi na 5 na tsarin mulkinmu da kuma tsari na sashi na 230 na tsarin mulkin Najeriya, wanda ya bada hurumi ga kotuna su tunani wanda yake ya wuce wani kokonto. Ali Ndume ya bada siyasa hannu ya daushi beli na Abdulrashid Maina, kuma yanzu Abdulrashid Maina ya yi dabo ya ɓace. Wajibi ne ga ita kotu dama ta ɗauki mataki ɗayan biyu, wala Allah ko miliyan 500 da ya bada a matsayin kuɗin sa hannun beli a zama an narkar da su ya zama mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya, ko kuma a ce a'a tunda wancan benin shi a kama shi a matsayin shi ne mai laifi. Shi kuma Nnamdi Kanu wanda ya fito ya ce ma Najeriya ma ta wargaje shi, sai an fito da kasar Biafra. Kuma senator wanda yake zaune a Barebe shi ne wanda ya sa hannu da shi da wasu mutane aka ba da shi beli, shi ma kuma ya yi dabo ya ɓace aka rasa inda yake. To abin da ya kamata a nan wurin shi ne ita kotu ita take sauraron wancan shari'a na Nnamdi Kanu. Ya kamata a ce wannan mataki da aka yi na Ali Ndume tuntuni da dadewa shi ne za a yi a kan shi a Barebe. To amma ya danganta kuma ga shi lauyan gwamnati da ke wurin waɗanda suka tsaya mashi aka bada shi beli, wajibi ne a kamo su.
Tun bayan tsare Sanata Ali Ndume a Kuje ne ƴan Najeriya da dama suka yi ta tofa albarkacin bakin su game da batun, inda Dr. Sa'idu Dukawa mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun ya bayyana ra'ayinsa game da tsare Ndume.
Shi hukunci kullun inda mutum ya taka doka ana so komai girman sa a haukansa, dan haka idan yanzu Sanata Ndume akan laifi irin wannan cewa ya tsaya wa Rashid Maina bai iya kawo shi kotu ba, shi a tura shi kurkuku, to wannan yana nuna cewa shari'a tana zabar wanda za ta hau kansa, kuma wannan yana ruguza al'umma, yana ruguza tsarin shari'a.
Ana rubu Yunusa Abubakar Ahmad mai wakiltar mazaɓar Yemal Tadeba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya ya bayyana cewa
shi sha'ani na wannan shari'ar Distinguished Senator Ali Ndume wanda ke wakiltar Borno North National Assembly, magana ce ta an dan saba wa ka'idan nan kuma ta ƙasa wanda tsarin mulki ya shimfiɗa tattare da tuhume-tuhume da ake yi na masu laifi, wanda shi Ali Ndume ya lamunce shi Abdulrashid Maina shi ne mai laifi, wanda kuma ɗaukan belin mutum in yana fuskantar shari'a ba laifi ba ne, tunda ko shi ma tuhuma ake masa ba wai an ce yana da laifi ba ne. Sai kotu ta gama bincike, kuma kotu wanda take da ingancin hurumi ta hukunta shi, to sannan za ta ce shi mai laifi. Shi ne cewa duk da an san kaddara ce aka bada, to yanzu suna cewa Ali Ndume ko dai ya kawo kuɗi kwatankwacin wannan kaddara, ko in sai da kaddara za a yi a saida ta a dawo da kuɗin. Amma kafin nan, tunda sun rasa shi Abdulrashid Maina, shi za a kai shi gidan kaso a tsare shi.
Majiyoyi daga babban kotun tarayya da hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa sun tabbatar da cewa Ndume ta bakin tawagar lauyoyinsa da Masal Oru ke jagoranta ya gabatar da dalilai 12 na ɗaukaka ƙara, amma kotu ta yi watsi da su. Dan uwan Maina, Malam Aliyu Maina, ya yi kira ga dan uwan nasa ya mika kansa ga hukuma ganin yadda Sanata Ndume ya sadaukar da kansa ga ɗaya daga cikin al'umman da yake wakilta. A wani bangare kuwa, kungiyar Masab mai fafutukar ganin an raba Najeriya tare da kafa kasar Biafra ta yi gargadin cewa kasar Ibo ba za ta zura ido a kama Sanata Anyinaye Abaribe wanda ya tsaya wa shugaban kungiyar IPOB Nnamdi Kanu ba. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Madalla, a gaida Halima Abdulrauf. Yanzu kuma za mu leka jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya, inda caccakar baki ta kaure a tsakanin jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar da kuma jam'iyyar APC, biyo bayan sauya shekar da dan majalisar dattawa da ke wakiltar Adamawa ta arewa, Senator Elisha Abo yayi zuwa APC. Wakilin muryar Amurka da ke Adamawa Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana da ƙarin bayani.
Senator Elisha Abo, wanda ke wakiltar mazabarar Adamawa ta arewa, ya bayyana ficewarsa ne daga PDP zuwa APC a cikin wata wasiƙa da shugaban majalisar dattawa Senator Ahmad Lawal ya karanta a zauren majalisar a wannan Laraba. A cikin wasiƙar, Senator Abo ya koyi zargin cewa ya fice ne daga PDP saboda yadda gwamnan Adamawa Ahmad Umar Fintiri ke tafiye da jam'iyyar a yanzu. Idan mako ba mance ba, Senator Elisha Abo ya ja hankalin 'yan Najeriya ne a shekara ta gabata sakamakon wani bidiyon da jaridar Premium Times ta wallafa, inda aka ga dan majalisar dattawan na cin zarafin wata mace batun da yanzu ma ke gaban kotu. To wai ko yaya tsohuwar jam'iyyarsa ta PDP ta ji da wannan sauyin shekan? Barista Eti Shehu, da ke ma zama shugaban jam'iyyar ta PDP Adamawa, ya ce ko Allah raka taki gona. To amma kuma fa za su kwace kujerarsu na majalisar dattawa.
To shi ma kanshi ya sani yadda aka yi. In ba karkashin jam'iyyar PDP ba, ba inda zai samu tice, domin an yi mana adalci, aka yi zaben gaskiya da gaskiya, kuma jam'iyyar PDP ta taimake shi. Shi ya gudu da mandaɗin jam'iyyar PDP, amma mu a jihar Adamawa dole ne za mu ɗauki mataki bisa kansa ya bar wannan kujera, a sake a gudanar da zaɓe a wannan waje domin haka tsarin dokan ƙasa ya yi.
To sai dai kuma ita ma jam'iyyar APC ta kome da martani dangane da wannan sauyin sheka, ga ma da sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC Adamawa Honorable Ahmad Lawal.
A san ka duba ai doka ta ce idan akwai faction a jam'iyyar kana da dama ka bar jam'iyya, kuma kowa sai jam'iyyar PDP da Adamawa akwai faction, akwai RPDP, akwai PDP. Wannan daga yanzu ma haka suna kotu. To wannan shi ya bada kowane dan jam'iyya dama, idan akwai faction a jam'iyyar kana iya barin jam'iyyar kuma inda daga ga dama. Ko da an zabe ka ne. To don haka mutum magana su je kotu sai daga lalin wannan ba su da hujja. Saboda dama da aka ba shi ya bar jam'iyyar ya riga ya samu wannan dama. Saboda faction ta riga ta kasance da PDP, akwai PDP, akwai RPDP. To in kuma ka ce maka akwai faction kana da dama ka bar jam'iyyar, ka fice ka bar kowa jam'iyyar ka koma wata jam'iyyar daga dama.
To wai koshin ma mai shari'a ke cewa dangane da sauyin shekan da 'yan majalisa ke yi a yanzu? Barista Idris Jalo, lauya ne mai zaman kansa a Jalin Gofalar jihar Taraba, ya ko bayyana abin da doka ke cewa
akwai dama wajen bannan sanda shekara daga jam'iyyar da wato aka zabi mutum zuwa wata jam'iyyar daban, amma sharadin shi ne idan akwai ko rikici ko wani abin nan bambancin ra'ayi haka wanda ya shafi jam'iyyar da wannan da canza shekara yake ciki. To inda ake samun matsalan shi ne yadda za a kwashe wannan kujera, dole sai an tafi kotu, sannan zuwa kotun nan dole sai an je da hujjojin cewa lallai wannan ya koma ba tare da wani dalili ba, ko kuma a babu wani crack a jam'iyyarsa. To wannan shi ne adda wuya.
Koma da menene yanzu kawai lokaci ne ke iya tabbatar da yadda ta kaya kafinan da shekarar 2023. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Masu sauraro, yanzu maga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan sana'ar fawa, wato mahauta masu harkar yankan dabbobi a Najeriya.
Tun shekaru aru-aru da sun kauce ne ake sana'ar fawa a sassa da kasashe da yawa a duniya, ciki har da Najeriya. Akwai wani lungu da sako na Najeriya, ya Allah a shiyar arewa, kudu, yamma da gabashin kasar, za ka sami mahauta, wato runji masu sana'ar fawa, ɗaruruwan mahauta masu yankan shanu, awaki, tumaki, har da raƙuma sun yi dumu-dumu a cikin harkar fawa don su ɗebewa kansu takaici. Sai dai mutane da yawa suna da ra'ayin cewa wannan sana'a ta fawa tana tattare da ɗimbin bashi. Akan haka ni tattauna da wasu masu sana'ar fawa.
Alhaji Mahmud Sarkin Fawa Ibadan. To ya uyo fawa gaba ɗaya ta yadda ta lalace. Don menene lalacewa ta yanzu yanka har yanzu ba mu wuce yankan nama naira 50 ba.
To ma ƙananan guntu na miya kenan.
Na miya naira 50 ko mai saye bai wuce naira 500 iyaka su kenan.
Kana nufin mata masu dafa abinci kenan?
A'a, maza dai ma hausa yan abinci in sun ka zo ba su ci sai naman naira 500 koyo shi cikin kuka suke nama ya tsada nama ya tsada kuma nama ba lahin mahuta bane lahin na gine da kai yanka duk hasara zakai tai da kai yanka duk hasara zakai tai ana ta na ai karan mahuci na ai karan mahuci ko ba lahin mahuta bane wani ma in ta darmu in ya tai da aikin nan mata tai ko naman miya ma karshen ta jin zahiya kai yanka mata yanzu duk abu ya lalace muna muna so abin da zamu yi sana
to yanzu idan kun so shi hannu kuka yanka shin kudi hannu kuke sai da mama sai gari ku ko ko bashi
ɗan mun ka sawo mun ka yanka ba ɗan to bashi mun ka sai da musu ɗan sun ka saya to kawo wata da gudu wata kuma ta kawo haka muke koyo shi
masu sai gari ku suna gasawa su ma suna balangu fa bashi ne ko kudi hannu
nama balangu su ma suna dauka bashi ɗan sun ka do bashi so ga abu ya musu sai su gudu su ban mu ba su biya
to ku bashi kuka sawo a cikin kara ko ko kudi hannu
kuma muna so a bashi mu to mu yanka ɗan babu abin dole a zo a tsare mu sai mun biya
to mutane da yawa suna da ra'ayin cewa ku mahauta kuna cin bashi da yawa me zaka ce
dole ne mu ci bashi da yawa don kai sai bashi mai nagge nan in ya ga bashi da ka saita sai ka saita da tsada ko da ba kai ta ka yanka ta dole ka yanka ta ka samu abin da ka ci da iyalinka
me yasa ba ku nemo kuɗi ku zo ku saya da kuɗi sai ku rinka sayan bashi ana dora muku kuɗi akan saniya ko kuma akan sa su yi tsada
ko ka dai ka ranta kuɗi ko ka samu kuɗi ka ranto to Allah so yau da gobe sai da mu baka da kokon kuɗin nan sun ƙare
matan shekaru aru aru a lokacin su mawaka irin su Illon Kalgo ya taba yin wata waka shi na wa wani mahauci waka shi na cewa dan ada buka rikici wani bashi sai Allah ya biya na tan kusa Allah ya biya ba ka ganin cewa kun dade kuna cin bashi
to lokacin nan dai kuma barun je in kaga ci bashi to ya ga dama ne dan lokacin abin duniya banda yake yanzu kuma abin duniya dan sa kaga iskan ma na 200 dan cikinu babu da yake a ce 200 hasin 200 hasin ko 300 dan karami babu da yake
yanzu idan aka kwatanta da da a wani lokaci ne aka fi cin riba akan nama idan aka yanka saniya ko sa
yanzu babu radda za a ci riban nama yanzu halin ga dai babu radda za a ci riban nama don nagge ta rike ta yi kuɗi ta yi kuɗi
to sarkin fawa yanzu da na tambaye ka me sana'ar fawa ta yi ma
to sana'awa dai sai da yanci alhamdulillah nagode ma Allah don na aure ciki na haiwa ciki na samu ɗaya ciki an kuka gare ta
sunana Muhammad Inuwa da Dajiya me sana'ar nama kin yi ibada
tun wani lokaci ne kake wannan sana'a ta nama
nawa na shekara 16 na yin ta
to gado ne koko dai shiga dai kai
ni ga datta na yi gaba da baya dan ban da wani dan uwa ba mahauci ba saboda yanzu a cikin sana'a fawa komai ya riga yayi tsada komai yi kudi a cikin sana'a fawa ba abin da ake samu sai wahala amma wannan abu Allah ne ya kawo shi Allah kuma shi zai yayi mana shi
ka taba yin sana'a fawa a wata jiha ko wani gari banda nan Ibadan a jihar
na taba yin sana'a fawa a Kano na yi a Mandawari na yi a Dandago ko ya san Dadaji a Dandago ko ya san Dadaji a Mandawari kuma a cikin garin Bebeji nake dan gidan sarkin fawa ne da Bebeji amma wannan suna fawa to wallahi mun yanzu abun ya riga fa karfin mu komai ya riga ya ta'allara
ya zaka kwatanta sana'ar fawa a can garuruwan arewa da nan kudu maso yamma a birnin Ibadan
garuruwan arewa su suna samun abu da sauki suna sawa da sauki mu kuma nan sai wani ya saya mu bashi riba riba kan riba ne kuma kayan kawo su kudin ma ba su haduwa sai dai abun da aka yi a hakura kowa ya hakura mai nan mai duke ya hakura shi komai aikin nama ya hakura
to me yasa ka bar arewa ka dawo nan inda tsada ta yi yawa ko kuma ake dora mu kuɗi
to abun da za da ba arewa can muna da yara ne da suke yawa suka zazzauna a guraren mu muka bar musu gurin su ma suna aiki yasa muka rabu da su amma ni yanzu da san samu na ne ma na fi son kuma arewa saboda abun ya riga yayi tsada yau
ka taba yin wata sana'a banda wannan sana'ar fawa
ta bin sana'a ban ba fawa ba tashi na ba ta wadda ba wannan abun ba nama ba
to yanzu kana son ƴaƴanka su gadi ka wannan sana'a ta fawa
ni dai ƴaƴana na yabe suna so su yi karatu ne su yi ilimi ban so su zo gun mu san ka sai nama gaskiya saboda aikin nama ya fi karfin kowa aikin nama ya fi karfin mahauci mahauci yanzu banda wahala ba abin da aka rura ga bashi ya mana yawa ta rubuta mana bashi bashi kaza rana kaza an bi ka bashi rana kaza an bi ka bashi wannan duba aiki bane kai baka ci ba wani ido ya cinye yasa a ganin ki so ni yanzu da dama wani aiki zan canja sai canja mu kun bar sana'a fawa
Ahmed Majin gada magana eh wallahi sana'a fawa yanzu sai an kale komai duniya yanzu wallahi sai dai Allah jaya komai da komai
to ya butun shanu suna sauki ko tsada
sanu onwa sosai onwa kowa yayi tsada.
Me ya kawo tsarshen?
Ah, ba sani ba.
To amma ana cewa ku masu sana'ar fawa kuna rike kuɗi, kuna canje kuɗi, ana bin ku bashi da yawa.
Oh, ba wani ya ci bashi dole sai biya. Duk wani in bai mutu ba, duk wani ya ci. Shiko ya bada shiko ba, wani ya kaje shi ba. Wani shiko ya sai ya tsada sai kaya jini biya rike kuɗi. Amma wani ya ci kuɗi dole sai biya.
Amma kuna sayan bashi?
Ah, ana sai bashi
dole. Kuna sai da nama bashi?
Ah, ana sosai.
Kai
kuma.
To ana ci mu kuɗi?
Ah, sosai ana ci.
An taba ci ma kuɗi?
Ah, so nawa.
Kamar nawa anka ci ma?
Duwa alakwata wani ana yin sana alakwata sai da kube sadaka kamar an riga anka wannan sai so sai kwashe nashi wannan sai so sai kwashe nashi
duka bashi
bashi ne sai da Allah jara
rajin murta Allah eh ah nama yayi kudi yanzu
ya nama
ah nama wallahi akwai kudi
me yasa nama yayi kudi
ah saboda nan can sama nan ya bata da shi wallahi akwai ya lalace arewa shine wallahi ya so kuna ana da sano ba za ana kama shi so li babu ne ana da kiwo babu wallahi shine an bata kasuwa yanzu amma magan Allah sai jara komai ne zai yi ne shi
san da kuna sai a da naira 200 yanzu nawa kuke sayan sa
the odin lobby 250 270 yanzu the review the sabai tele kawo ne ana sai nan kara ko zanu da review yanzu the review the sinten the riku sinin yanzu
haka ma naji ta bakin wasu masu sayan nama masu abinci da madallalle da masu sana'ar shanu don warware zare da abawa a game da sana'ar ta fawa da kuma bashin da ake zargin ana bin su
Usman College
kana sai nama miya
ina saya
to bashi ko kudi
hannu ni kudi na hannu yake biya
baka taba sai bashi ba to amma masu nama sun ce kuna saye bashi
magana ne suke yi
ba gaskiya bane
ba gaskiya bane
sun ce bashi ya musu ya don ba ku biyan kudi nama in kun saye
wallahi gidaje
Alhaji Mustafa Kingimin Gambo ake saniya nake
ka da kana aikin saniya
ya kai shekara 40 na aikin saniya
to yaya mu'amala da mahauta
to mahauta da akwai lafiya zaman lafiya a da mu da mahauta amma yanzu saniya ya fi karfin kowa yanzu saboda Najeriya ba mu da shanu shanu mu sun shiga Ghana sun shiga Cameroon sun shiga Bangi sun shiga Chad har Sudan shanu Najeriya
shanun ku kuna sai da mahauta
muna sayarwa mahauta ai shine abuka aiki mu
kudi hannu ko bashi
da ko ka sayar bashi da farin kudi dudde ne saboda ba sa cin kudi da
to yanzu fa
wallahi yanzu ba sa biya kawai shanun da ana sayarwa 20,000-30,000 yanzu shine 500,000-600,000 mahauci isiyaje yanka kudin ma ba zai hadu ba wani gudu da kudin wasu su biya wasu kawai dai yanzu dai masalan shaniya ya fi karfin talaka
to kai kana bin wani mahauci bashi
ba iyaka ba malisafi wace ga wanda nake bin bashi
kamar nawa kake bin mahauta bashi yanzu
kamar katara ka bani zai kai miliyan 5
amma su ma sun ce suna sai da bashi su mahauta
mun yarda tunda masu tuwo suna daukawa masu kafa su dauka su je su sayar su samu wani abu to wannan za su gudu da wasu kudin su
Abubakar Gizago ni dilali ne
ya kuke hulɗa da mahsan shanu
to gaskiya mahsan shanu nan dai muna ta hankura da su kan kullum muna ta fama da su ko ka ce baka sai da mu mahauci kuma da bayar kai bidima shiri kai da shi ka sai da mai kuma
wato mahauta sune abukan harka ku
gaskiya su abukan kasuwancin mu gaskiya don ko ka fara da mahauci ka ce baka sai da mai wata ran kai ka neman shiri ka kira shi ka ce zo ya siye
saboda mai kuke neman su
to saboda kasuwa ba ta tasiri abun sai a hankali baki ba ku shigo muna kasuwa inda baki na shigo muna kasuwa kaga ba wani wanda kai huci da shi baka ma son ka sai da mai gaskiya mahauta sun kai sayan shanun mu gaskiya don baki ka yanzu babu baki tun lokacin da corona virus din ga ta faru yanzu babu ma baki na a sai a jawo yanzu gaskiya babu kasuwa duk ta mutu
to yaya kuke yi game da bashi
to bashi haka nan muka sai da tun kana sai da mutum san 350 ya baka 90,000 haka dai zai ta ba kuɗi na wani na app sa guda an ka sai da mai biya 4 ko 5
sannan kuma kuna bin wasu bashi
sosai ku wani ya rike ma ya ki baka wani in ya dauka ma ya ti ba ku mu gani ne wallahi
duk kana app din a takaice dan bashi ne kake bin mahauta
gaskiya ina guntu kai bai mali sawa don insha Allah na hebin miliyan guda misali mai 50,000 mai 90,000 mai 120,000 suna da yawa gaskiya
to menene korafin su na kin biyan bashin
to su ma ku kan su kai dai wanda ka dauka yan uwansu suka dauka ba su biya mun je dauki cinya ta 60,000 ya gudu ne tiya ta ba ku mu gani ne kaga wani bai da zarahin dokar kuɗi ya ba ku mai koma sai wani kaga kai ma ka shiga
sunana Hassana Sarauniyar BTU
ya kuke san nama
to nama kan yanzu ya canza kala don akwai tsada saboda kafin ma ka hada shikenan wahala ne aikin ma wahala ne mu ma ana cin bashi a can sai mutun ya samu abinci sau nawa bai biya ba kai ta fada da yaran aiki babu balas
to amma masu sai da nama masu yankan shanu sun ce idan kun sai nama gare su ba ku cika biya ba
eh muna biya amma mu ma ai muna bin bashi ne cikin kasuwa shi yasa ba mu cika biya lokacin da ka zo kana neman a baka na kudin ka ba ai balas ba da me zaka ba mai nama kudi
dun naman da kisa yake biya
a ni kan dun naman da na saya na biya ba wallahi ba mai bi na bashin nama itin ran da na fara tuwo ba mai bi na bashin nama
to me zaki ce ga waɗanda ke sayan nama bashi ba su biya
to su canza hali don su ma mahauta sayowa suke yi
7 days yanzu ki sayar shinkafa kina sayan nama
eh ina sayan nama
kudi hannu ko bashi
shi a bana sai bashi kudi hannu ne muna siya
taba sai na ma bashi ba
a bana siya bashi bana sai da bashi
masu sayan shanu suna yanka sun ce ku ma sai da abinci musamman shinkafa kuna sayan nama ba ku biya bashi kuke siya
ba 7 days a ciki in kun tambe wani ina siya nama hannu ta za giya miki ni bana sai da bashi hannu da hannu ne duka Ibadan babu wallahi babu
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
To madalla an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
mai talata da ya kira Hassan Fuk ta samu yin wasanta na mako na biyu a Cross Sports Stadium hakan din ya faru ne a dalilin bayanan cutar coronavirus a cikin sansanin ta jiya din takara ne da Ashanti Goldfish inda suka yi 2-2 abin da bai yi wa magoya bayan a kira Hassan Fuk daɗi ba yanzu ga yadda club sun ke kan teburi bayan makonni biyu da Soma League din Accra Great Olympics ke gaba da maki hudu sai 11 wonders a matsayi na biyu ita ma da maki hudu Karela FC KBA a matsayi na uku da maki hudu Becham FC ita ma makin ta hudu a matsayi na hudu a matsayi na biyar Dreams FC ne makin ta hudu sai Wafa mai maki uku a matsayi na shida Shanti Gold ke a matsayi na bakwai da maki biyu Elmina ke biye a matsayi na takwas da maki biyu Asante Kotoko na a matsayi na tara ita ma da maki biyu sai Chelsea a matsayi na goma ita mamakin din na ta biyu makonni biyu kacal kenan da soma wasannin ligan din shekara ta 2020 zuwa 2021 tuni masu koyar da wasa sun soma kokawa game da yadda alƙalan wasa ke gudanar da aikin su abin da ke shafan sakamakon wasa din wannan ba shine farko da muke jin coaches wato masu koyar da wasa na zargin alƙalai ba kuma ba zai zama ƙarshe ba amma dubi ga jan kunni da hukumar kwallon kafar kasar JFA ta yi wa alƙalan kan soma wasannin ligin din kamata yayi ayi musu adalci cewa alƙalan wasannin din sun shirya tsab su taimaka wa ligin sai dai manajojin clubs din ba su yadda da su ba abin da yasa suke shan suka daga gare su a dalilin da ya haka hukumar kwallon kafar kasar Ghana JFA ta mika masu koyar da wasa uku ga kwamitin jan kunni a dalilin korafin da sun karin kai game da yadda alƙalan wasan ke zama musu kafar ungulu a wasannin ligin din kasar masu koyarwa sun hada da Maxwell Konadu na Asante Kotoko Dennis Thompson na Ibiswa Dwarfs da Henry Kahama Inter Allies Lagos City FC cikin gaggawa ta bada sanarwar sallaman babban mai koyar da ita wasa coach Goran Barjaka Tarvic wannan koren da ya biyo bayan kashi da ta sha ne a hannun Accra Great Olympics a wasan Premier League din Ghana da ci 3-0 a ranar Juma'a da ta gabata kuma sai Asante Kotoko za ta kara da zakaran kasar Mauritania Noa Dibo a zagayen farko na gasan Champions League a ranar Juma'a aka shirya za a yi wannan wasa a Stade Municipal Stadium da ke a Noa Dibo coach Maxwell Konadu ya kira ɗan wasa 20 don wannan karawa da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin da yau Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai
miliyoyin amurkawa sun rasa ayyukansu a wannan lokacin na hutun bikin ranar Thanksgiving saboda rufe masana'antu da aka yi sakamakon annobar COVID-19 miliyoyin mutane kuma na fuskantar rashin tabbas da damuwa akan samun damar gwajin cutar da kuma wasu abubuwa da suka shafi kiwon lafiya A yau Laraba kasar Azerbaijan ta faɗi cewa dakaranta sun shiga gunduma ta biyu cikin uku da Armenia za ta maida mata a zaman wani bangaren yarjejeniyar zaman lafiya da suka cimma wadda ta kawo ƙarshen makonnin da aka kwashe ana ba ta kashi akan yankin Nagorno-Karabakh Kasar Niger da ke yammacin Afirka ta ayyana kwanaki uku na zaman makoki a fadin kasar bayan da tsohon shugabanta Muhammadu Tanja ya rasu yana da shekaru 82 a duniya
kyau masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, kuma editor mu ta yau sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, da kuma engineer mu na yanzu nike taku Bichi Esther, nake muku fatan alkhairi, ku kwana lafiya, ma assalamu.